بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدعو كثابا أتي قبل كراتمنا حديثا من دون الله صلى الله عليه وآله وسلم أتكم ون للتافين عمدة الأحكام من كلام خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفضيلة الشيخ أبو محمد الحافظ الإمام الجليل عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجمائل الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى أيو ذا متقبا دقائن دمكتا إن بأمان تابا أدرس موان ديشو إيمن يبياني دنغني دا أبن ديشا في الطلاق هنا سكي يو ذا متاكي درسين سبعين دوكو بابن بابين مسمن في الإدّة أكن أبن ديشا في إدّة me ake nufi da idda shine zaman da mace za ta yi saboda rabuwa da mijinta a dalilin mutuwa ko aure na farko kenan sannan idda zaman da mace za ta yi a dalilin mutuwan wani dan uwanta na tsawon kwanaki uku kusan abin nan kaso na biyu mutane ba su saba ji ba an ba da dama wa mace idan wani babanta ko yayanta ko ɗan uwanta ko wani wanda take ji da shi take gadara da shi ya bar duniya to za ta iya yin masa takaban kwana uku kamar yadda nassosi za su bayyana mana haka saboda haka idda ta farko wanda aka fi saninta ita ce idan aka saki mace saki na farko da saki na biyu ko in aka saki mace kafin ta yi aure akwai abin da ake kira idda ubangiji ta'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in duk matan da aka sake ta za ta zauna jini uku ko tsarki uku saboda quru'in din nan jam'i ne na qari qari din nan alhaid ne aw at-tahuru ita wannan kalma tana da harshen damo a larabci kuma a dalilin harshen damonta malaliman malaman fiqhu suka saba saboda wani ya dauki alqaru wa tuhur wani ya dauki alqaru alhayd shi yasa zaka ga zaman iddan wata ya dan karu akan na wata saboda fassarar da malamai suka yi guda biyu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in idan haila uku ne to mace za ta yi lissafi da haila idan haila ta zo mata ta dauke tunda haila uku ne in ta yi na farko ta dauke ta yi na biyu ta dauke ta yi na uku ta dauke ta gama idda kun ga ba za ta dauke ba sai haila ta uku ta zo ta dauke tana daukewa tana shiga cikin tsarki to ta kubuta kenan amma in ka dauka tsarki ne to sai ta yi haila ta dauke ta shiga tsarki sai tsarkin ya je karshe wato wata haila ta zo kenan to za a samu muddan wato lokacin ko period din ya dan karu ina fata an gane wani lokaci ba mu cika dauko bayanai irin wannan ba saboda sarkagiya musamman ma a yanzu da kusan mafiya yawan magidanta suke buge don wani bayanin ka dauko kai ta bayani ba za a gane ba. Tunda maimakon masara ta sauka da ta je wani geji sai ta ki sauka sai ta tsaya, ba haka bane? Masara ta ki saukowa, shinkafa ma ta ki saukowa. Doka ga yanka dauko bayani mai sarkakiya yadda mutum yake tunanin waɗansu abubuwa da yawa ba zai fahimta ba. Da shi yasa wani lokaci ba ma zurfafawa sai mu ɗan ambata sama-sama haka. Allah ya taimake mu. Don haka matan da aka sake ta saki ɗaya za ta yi tsarki uku, idan ta yi tsarki uku ta kammala idda, ko mijinta ne bai isa ya mayar da ita ba sai dai idan a sake sabon ɗaura aure. Haka ma saki na biyu, idan har ta yi jini uku to fa sai dai ya haƙura ko kuma a sake ɗaura aure. Shi ya sa wani lokacin mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu don kai maganinsa, idan ya batta ta kammala idda kuma ya ce yana so zai dawo da ita da gangan kai ma sai ka shiga nema. Yana zuwa nema kai ma kana zuwa nema. In kun haɗu da shi yana zare maka ido, ka zare masa ido. Kun san wannan yana da ciwo. Saboda me yasa tuntunin bai yi hankali ya mayar da ita ba? Ai sakacinsa ne. To don a gwada masa darasi sai ka je ka matse shi. Musamman ma a ce in ka fi ƙarfinsa ne ba zai dake ka ba. Yawwa, amma in baka da auki to kai baya-baya. In komai zai iya faruwa. Kuma wani lokacin an je gaban alkali aka je ana narating ana bayani, sai ya ce ai wannan tsohon mijinta ne, amma dai ya yi sakaci ne bai mayar da ita ba a lokacin da take idda har idda ta kare. Shi kuma wannan sabon mai nema ne, saboda haka tsohon mijinta da ya je sai suka kara sai ya kwakkwale shi. To alkali zai dan daga kafa wa tsohon miji, saboda me? Saboda da wani abu. Ina fata an gane. Don za a ga kamar shi wanda ya shigo din nan yana nema, wato tsokana ne ya kawo shi. Allah ya taimake mu. Don haka matan da aka sake ta saki ɗaya ko saki biyu, idan ba ta kammala idda ba mijinta yana iya mayar da ita, amma in ta kammala idda babu halin a mayar da ita. Kuma abinda ake nufi da idda din na jini uku, sai ta yi ya ɗauke, wannan jinin ya ɗauke kowane guda ɗaya a matsayin gaba guda ɗaya. Amma idan saki uku ne, Qur'ani ya riga ya yi bayani, hatta tanki hazau jan gaira, mun yi bayanin wannan a can baya. Dalin dalawa, mutumin da ya saki matan da ba ta jinin al'ada saboda yawan shekaru ko saboda ƙarancin shekaru. A da akwai matan da ake aurar da su suna yara ƙanana, waɗanda yake ba su fara al'ada ba amma sun girma. Kamar yadda ake samu wata ta yi al'adan shekaru sun mata yawa, to za ta je munzalin da ba ta jinin al'ada. Dama mafiya yawa suna faɗi suna ce idan mace ba ta jinin al'ada ko da tana da aure zai wahala ta haihu. In dai mace ba ta jinin al'ada zai wahala ta haihu, saboda jinin al'adan nan wanda yake bayyana shi yake gwada alama akwai possibility na ɗaukan ciki. Ina fata an gane. To Qur'ani ya riga ya yi mana bayani, wallahi ya isna min al-mahidi min nisa'ikum in irtabtum. Kalman in irtabtum malamai suka ce jumla i'tiradiyya la mahalla laha min al-i'rab. Duk waɗanda kai ɗaya ga tsammaninsu ba za su yi jinin al'ada ba saboda shekaru ko saboda ƙarancin shekaru, me yace fa'idatuhunna? Salasatu wa ashhurin, watanni uku kacal. Kun ga kenan, ashe akwai mata masu idda da jinin haila, akwai mata masu idda da watanni. Duk matan da take jinin haila in aka sake ta sai ta yi wannan jini uku din, ko da kuwa tsakanin jini na farko da na biyu shekara biyu ne ko shekara guda tunda haka Allah ya tsora mata sai dai ta yi hakuri sai dai kai namiji ka ji tsoron Allah kar ka jefa ta a cikin wannan yanayi illa iyaka amma wanda bata fara haila ba kwata-kwata ko kuma tsufa ya kama ta shekaru sun yi yawa bata haila to watanni uku ne wannan shine nufin alqur'ani ina fata an gane inda aka samu waɗansu jahilan alƙalai kenan suna rubuta saki wa mace sai su ce bayan wata uku ki dawo sai a je a yi aure bayan wata uku matan da aka bata wata uku ta dawo domin a ɗora mata sabon aure daidai ne ba daidai ba ne kamata a yi bincike idan tsohuwa ce ba ta haila ba ta wata uku idan yarinya ce ba ta fara haila ba ta wata uku amma mai jinin al'ada sai ta yi jinin al'ada ukun nan ko ba lallai ne kowane wata ta yi jini ba kamar yadda muka ambata ana iya samun watanni shida ko shekara guda amma hadili a ce mace a cikin wata ɗaya ta yi jini sau biyu in mace ta yi jini sau biyu a cikin wata guda to kaman akwai matsala ko da yake mun ce muna so mu kauce ma bijiro da ire-iren waɗannan abubuwa amma ga wata tambaya kafin na tsallake wannan me yasa aka ce mace a wata guda ba ta jini sau biyu ina tambayan ƙofin hannu ne ga malam nan kusan mafiya yawa malamanmu da suka karantar da mu da a makarantun islamiyya da waɗanda suke karantarwa a masallatai kamar su sa'o'in Mala Alisha Gamu da waɗanda suka ɗan girme su kalan su za ka samu abinda suka karanta da dama daga ciki tsantsan fiqihu ne ba su tara littafai da yawa ba littafan da suka tara ba su da yawa amma sun fahimce shi yadda ya kamata a natsaye za su faɗa maka su yi maka bayanin dalla-dalla abu kaza mu kuma mun tara littafai da yawa shi yasa rudu yayi yawa shi ne problem din amma su malamanmu na da za ka ga littafin da suka yi bai wuce ɗaya biyu uku huɗu biyar ba amma sun fahimce shi yadda ya kamata in dai za su sa shi a gaba su karantar to za ka fahimta saboda haka dalilin da yasa ake faɗa shi ne tsakanin jini da jini kwanaki 15 ne to in jini tsakanin jinin hailan mace da wani jini sabo kwanaki 15 ne to in ka ba da wata guda za ka samu ko dai ƙarshen wata an kammala wani ko an shiga wani sai ya haɗa da wani wata tunda wata a musulunci 29 ne ko kwanaki 30 to in ta yi haila ya ɗauke sai an ba da kwana 15 kafin wani hailan ya zo ya sake ɗaukewa a samu kwana 15 ina fata an gane saboda haka za a iya samun za ta yi jinin al'ada farkon wata mai yiwuwa wajen tsakiyar wata za ta yi abin nan wajen tsakiyar wata to in dai ta yi a farkon wata to sai dai wajen ƙarshen wata kuma idan ta yi sai dai ta tsallaka wani wata shi yasa wata ake samun a cikin watanni biyu da rabi amma ba su da yawa a cikin watanni uku wata ta gama jinin al'adarta amma wata a wata za ta yi jini sau ɗaya ne a ce maka ga matan da za ta yi jini sau uku a wata ɗaya to sai dai in jinin ciwo yawwa in na problem ne to yau ma ko gobe ko jibi zai sake dawowa in ya ɗauke gobe ko jibi ko gata zai sake dawowa shi ne wanda mai ahalari yake cewa la faqat ayyamahu sai ta haɗa kwanakin wallahu alam saboda haka ya ku ƴan uwa ina jin yana bayani ne dangane da idda akwai mai idda da jinin al'ada akwai mai idda da watanni mai idda da jinin al'ada wanda take jini wanda Allah ya ce salasatu quru'in ne sannan mai idda da ainihin babu jini ita kuma salasatu ashhurin ne to gaba ta uku sai mai idda da ciki mace mai idda da ciki wanda take idda da ciki ita idan mijinta ya sake ta tana da ciki in ta haihu shi kenan. Yana iya yiwa mijinta zai sake ta cikin wata tara ne, bayan ya sake ta da kwana ɗaya ko a ranar da ya sake ta da safe kawai da yamma sai ta haihu. To a shi gari sai a daura wuri, kuma maganinsa kenan. Washi gari sai a daura wuri, amma kun san ba lalle ne ta tare ba, saboda in tana cikin jinin biki haramun ne ya sadu da ita, amma ba haramta mata daura wuri ba. Shi yasa ku lura, mace in tana cikin jinin biki ko tana cikin jinin al'ada ba haramun ne ya daura mata wuri ba. Yanzu Alhaji Aminu, in an zo daura wurin mace akan tambaye cewa tana cikin jini ne ko ba ta cikin jini, to ina ruwan liman da wannan gulma? Menene ma? Ai ba ruwan limamin da zai daura wuri da wannan ko? Saboda in tana cikin jinin al'ada haramun ne ya daura wuri. Yawwa, amma dai ta tare a ranar mijinta ya sadu da ita haramun ne, saboda tana cikin jinin al'ada. Shi yasa muke ce wannan kuma nauyi ne akan iyaye, don in tana cikin jinin al'ada za a kai ta gidan miji. To ya kamata a lura, in ba haka ba, in aka samu miji mai karambani, to za su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fata an gane. Don haka matan da take da ciki, da safe aka sake ta, da rana sai ta haihu, to da yamma sai ta daura aure da sabon miji. Shi kuma wanda ta haifa masa da barki da cizon yaba. Haka kuma matan da take da cikin wata ɗaya, sai mijinta ya sake ta, to ita kuma sai ta yi watanni nawa? To kun ga inda rikicin yake kenan. Sai ta zauna na tsawon wannan lokaci. Sai dai kuma ka'ida, in ta zauna na tsawon wannan lokaci ya sake ta tunda akwai cikinsa, to sai ya ba ta kudin abinci. Kuma wata in tana da ciki ta fi ɗuri. Saboda haka za a ɗora masa nauyi da yawa, in dai adalci ake so a yi. Shi ne wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Waɗanda suke da ciki, ajalinsu na idda shi ne su ajiye abin da ke cikin cikinsu. Wannan kenan ɓangaren abin da ya shafi saki sai mutuwa. Takaba da Larabci suna kiran takaba idda. In suka tashi yin bayani duka suke haɗawa, kamar yadda za mu karanta hadisan haka. Da ka'ida, idan mace mijinta ya rasu, to za ta yi masa takaban watanni huɗu ne da kwana goma. Wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara. Watanni huɗu da kwana goma. Amma ɗan uwanta ne, an ba ta dama ta yi masa takaban kwana uku rak, ba tare da ta yi ado ba, ba tare da tana gwada alhini kwana uku, in ya wuce kwana uku ko mahaifinta ne ta saba wa Allah, mijinta ne za ta yi masa watanni huɗu da kwanaki goma, saboda hikiman da ke ƙarƙashin wannan abinda aya ta ambata kenan. To amma inda mushkilan take, mace ce take da ciki sai mijinta ya rasu da safe, ita kuma sai ta haihu da rana. Qur'ani abinda ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yata'na hamlahunna. Sannan Qur'ani ya faɗa cikin suratul Baqara, wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Wanne za mu gabatar, wanne za mu jinkirtar? Waɗansu malamai sai suka ce a haɗa duka biyu. A haɗa duka biyu. Duk wanda ta fara gamawa, to da shi za a yi aiki. Waɗansu kuma suka ce afadul ajalai ne. Waɗanda duk wanda ya karanta muktasar na Khalil a masabar Malikiya zai ga bayanin da suka yi. Sai dai kuma a nan bari mu takaita mu kanmu, saboda hadisan da za mu karanta da hadisin Subai'a al-Aslamiyya radiyallahu anha, idan mutum ya rasu ya bar matarsa tana da ciki da safe da rana sai ta haihu, to ta gama takaba. Da yamma ana iya daura mata aure. Sai dai kuma dama ai cikin abin da aka haifa ɗansa ne, saboda haka za ta gaje shi, ɗan ma zai gaje shi. wannan shine abin da mafiya yawan malamai suka tafi akai. Amma kun ga mazhabar malikiya su suna da dame waje. Mazhabar malikiya ba suka ce mijinta ya rasu ya batta da ciki da safe, sai ta haihu da rana. To wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, suka ce a'a ai wancan ayar ta suratul baqara ita za a dauko ta aiki, saboda mamace tana cikin danyen abun nan din jego kuma a daura aure kaza 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 kaza. A'a a bari sai ta yi watanni hudu da kwanaki goma koda ta haihu. To already na riga na yi bayani, akwai malaman da suka tafi akan haka, amma dai hadisi na farko zai warware mana wannan. Saboda haka ya ku yan uwa, wannan introduction din da nayi ya fassara mana, ya gwada mana manufan duk hadisan da zamu karanta. Yasa ba sai nayi dogon bayani ba. Iddan saki da iddan mutuwa. Iddan saki nayi bayani ya kasu kashi uku. Iddan mutuwa nayi bayani ya kasu kashi nawa? Kashi biyu. Kashi na farko akwai sabanin malamai, amma ga zance mafi inganci. Kashi na biyu kuma babu sabani akan haka. Don haka hadisi na farko, hadisi na 334, an Subai'a al-Aslamiyya radiyallahu anha annaha kanat ta'ata Sa'd ibn Khawla wa huwa min bani Amir ibn Lu'ay wa kana mimman shahida Badran wa tufiya anha fi hajjatil wada' وهي حامل فلم تنكب أو أن ودأت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاتها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو سنابل بن بأقك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناقه حتى تمر عليك أربعة أشهر وأشهر. قال صبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد هللت حين وطأت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين ودأت وإن كانت في دمها غير ألا يقربها زوجها حتى تكفر. تو كنج حديثي نفرقو حديث صبيئة الأسلمية الله شكار يرجع لإساء أنها كانت تحت سعد بن خولة ما تاتي وانده تكي كركشن سعد بن خولة. وانين يا سعد بن خولة منكر أنت أبن الناس mun yi bayanin tarihinsa a kitabul wasiyya. Shi ne wanda Allah ya yi masa rasuwa a lokacin da aka je birnin Makka, wanda ya mutu a Makka bayan ya yi hijira, wanda aka ce arsalahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah yana tausaya masa. Ya sa sauran sahabbai ma suka tsorata. Dalilin da ya sa Sa'd ibn Abi Waqqa lokacin da ƙananin rashin lafiya ya kama shi a birnin Makka yake ta juyayi, yana fatan kada Allah ya karɓi ransa a Makka. Saboda me? Saboda duk wanda ya hijira ya bar Makka ya tafi birnin Madina, sai kuma wani dalili ya dawo da shi Makka, sai Allah ya ɗauki ransa a Makka, su suna ganin kamar hijiransa ta lalace. Saboda ba sa son haka, kuma ma ba a son haka. Amma kun san kaddara idan ta faru ba yadda mutum ya giya. To shi yasa da annabi ya je gaishe shi yake ce ba zai mutu ba. Lokacin da yake ce yarsa guda ɗaya ce za ka gaje shi, kuma zai iya wasiya da kaza da kaza da kaza, mun karanta a can baya. Amma Sa'd ibn Khawla shi Allah ya karɓi ransa a Makka, amma ba shi yake gwada cewa hijiransa ta lalace ba. Ina fata an gane. To mijin Subai'a ne al-Aslamiyya, shi ne mijin Subai'a al-Aslamiyya. وهو من بني عامر بن لؤي، يعني ده كبير من قبيلة بنو لؤي، بنو لؤي، فت قبيلة تلك الأربعة، وكان من من شهد بدرا، كما يا هلا تيا كم بدر، سعد بن خولة يا هلا تيا كم بدر، هم قالوا يا بدر أنا أرجع تيم من يصاب بعند النبي، saboda wanda ya halarci yakin Badar ba a dogon bincike a kansa, ba a dogon bincike, musulunci ya riga ya daga musu kafa duk waɗanda suka halarci yakin Badar 300 da wani. Allah ta'ala ala ahli Badr fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Duk abinda suka yi Allah ya ce ba zai kama su da laifi ba, sai dai abin sha'awa shine babu wanda ya rita. Amma kun san dan Adam mai kuskure ne, zai iya samun kuskure. A to ga wanda suka halarci yakin Uhud ma, yakin Uhud, wanda suka halarci yakin Uhud ba an samu wanda suka tsere ba, waɗanda suka tsere har da manyan sahabbai a ciki. Yakin Hunain ma wanda suka tsere suka juya a guje har da manyan sahabbai a ciki, ko ba haka bane? Ai, saboda su ba annabawa bane. Annabi ne baya guduwa wajen jihadi. Yakin Uhud annabi bai gudu ba, yakin Hunain annabi bai gudu ba. Su sahabbai inda suke gudu kuma wajen annabi yake tinkara. Shi yasa Abbas bin Abdul Muttalib da su Abu Sufyana da wale ne waɗanda suke tare da annabi suna riƙe alfadaransa manzo Allah shi kuma yana daɗa mataƙaimi, yana fuskantar inda ake harba ko ake harbo kifiyoyi, wannan inda sahabbai suke gudu shi kuma nan yake tafiya. Yana anan nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, yace ku kyale ni, yace ni annabi ne ba ƙarya ba. Kuma dama Allah ya ce wallahu yasimuka minan nas, ai, in Allah bai kashe shi ba, ba wanda ya sai kashe shi. Saboda haka annabi ya gudu a wajen yaƙi ba zai taɓa yiwuwa ba. To daga baya kaga ai wanda suka tsere a yaƙin Uhud, domin a lokacin shi yafi muni, yafi muni. Mai Allah ya ce innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani, yake innama tazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu walaqad walaqat, in ji gardi kenan, ya ce walaqat, walaqat din nan wallahi hakika, fassarar kenan. Allah ya yafe musu saboda an samu kuskure, amma Allah ya yafe musu. To su sahabban annabi, wato garantin da suka samu kenan, garantin da suka samu kenan. Shi yasa a yanzu ka zo kaga sahabi ya yi kuskure ka ce bari kai ta luguiguitawa, to kana ba ta lokacinka ne ƙwarai da gaske. Kuma duk wanda ya zo yana ta luguiguita laifin sahabbai ya gwada baya da ɗa'a, saboda inda laifin ubansa ne ba zai ta luguiguitawa ba, ko ba haka ba ne? To ya kamata a gane wannan, wannan kenan. Don haka Subay'a al-Aslamiyya radiyallahu anha, mijinta shi ne Sa'd bin Khawla, wa huwa min bani Amir bin Lu'ay, wa kana mimman shahida Badara, al-Badari ne ya halarci yakin Badar. Wa tufiya anha fi hajjatil wada, saboda haka sai Allah ya karkaransa a hajjatul wada, shine wanda muka yi bayani a lokacin da Sa'd bin Abi Waqqas ya kuma yayi tsananin rashin lafiyar da ko fita ma ba yayi. Wa hiya hamil, lokacin da Allah ya karbi ransa alhali ita tana dauke da ciki. Kun ga aka ce hamil, me yasa ba ce hamila ba? Wato a larabci linguistic akwai waɗansu kalmomi waɗanda ana faɗinsu ya shafi mata ne, amma a cikin kalman babu alaman mace. Su ƙa'idar larabci sunan mace akwai alaman mace a cikin kalman, kaman Aishatu, Fatimatu, Habibatu, Shamsiyatu, akwai alaman mace a ciki. Amma sai aka samu wasu fandararrun sunaye su kuma babu alaman mace a ciki, kaman Zainabu, kaman Hindu. In kun duba Zainabu da Hindu, ka taɓa jin sunan wani namiji Hindu? Ko ka ji sunan wani namiji Zainabu? To waɗannan su da larabci dama kana jinsu, ga su dai babu alamu. Shi yasa koyon larabci yake da sauƙi, tunda daga kalma za a gane wannan namiji ne ko mace, sai waɗansu ‘yan tsiraru kawai. Ina fata an gane. To haka ma waɗansu kalmomin da suke gwada sifa, in aka ce hamil, to mace mai ciki ake nufi. In ko ba haka ba, sai dai ka ce hamil ɗan dako. In ka ce hamila kuma ‘yar dako, amma hamil a irin wannan bayani to mace mai ciki ne tunda shi kuma namiji babu hamil in kaga mai ciki to tumbi ne eh ki ba a cewa mai ciki sai dai a ce mai tumbi ina ba ta gani shi ne bambanci kamar ha'id ai ha'id mace mai haila ka taba jin an ce ha'ida ai ba za a ce ha'ida ba saboda me saboda an taba gwada maka a ce wani an ta ha'id kai dinnan haila kake yi ai namiji baya haila ina fata an gane saboda haka a cikin lugar larabci akwai waɗansu kalmomi sifofi ne na mata to tunda an san maza ba su da shi to a cikin sifofin matan kamar maza yake gwadawa alhali kuma mata yake nufi shine wahiya hamil don kar wani mai koyon larabci ya ce ah to ya aka ce wahiya hamil maimakon a ce wahiya hamila ko zan ma da a can farko lokacin da muke koyon larabci muka zo muna karanta waɗannan sai mu ce nan fa an yi kuskure fa eh saboda mutum ya fara koyon larabci kansa ya dan fara jika kaɗan sai ya ce wahiya hamilatu ku duba babban littafi irin wannan amma a ce ga kuskure alhali karamin sani kukumi eh lokacin mutum bai je inda ya kamata ya je ba ma wai yana kokarin cin gyara na to lokacin da mijinta ya rasu tana da ciki falam tanshab bata dade ba an wada at hamlaha sai ta haifi abin da ke cikin ta ba da wafatihi bayan mutuwar mijinta wasu malamai sun ce ta haihu bayan kwanaki wasu suka ce dai bata wuce wata guda ba dan kwanaki kadan sai ta haihu to ita kuwa da ta haihu falamma ta'allat min nifasiha lokacin da ta fita daga cikin jegonta da ta fita daga cikin jegonta nawa ne kwanakin jego eh mu mun taki kwanaki 60 ne muka samu mace tana zaman jego kwanaki 60 haka ne ko amma ana samu matan da take kwana 60 Allah ya zata mallam eh amma a rubuta ai 60 ne yoma eh wata ma za ta yi jinin haihuwa din ba ya wuce kwana 5 ko kwanaki 7 haka sai dai advantage din wannan idan mace ta haihu dalilin da yasa ake ba ta kayan yaji da jan nama eh ko kuma shayi ko tea mai kauri ba shayi ba tea mai kauri wanda za ta rinka sha cikinta yana tsumuwa ta cika cikinta saboda ragowar jinin da ya makale ya zuba da wuri ya sa ake son kowace rana a saya mata jan nama haka wanda za a yi gijib ta cika cikinta saboda sauran jinin da ya makale ya ta zuba a to umma a kada magallau eh a to umma ba sai a san dabarun yadda za a yi akwai waɗansu itatuwa waɗanda ake jikawa sai dai ba ko ina ne ake samun haka ba kuma wani lokaci itatuwan idan aka yawaita sha ana samun akwai matsala in ba waɗanda suka ƙware wajen sanin waɗannan itatuwa ba to amma kamar yadda wani nassin hadisi ya gwada jego kwanaki 40 ne amma da yawansu ba sa kaiwa ma kwanaki 40 to ita wannan su bai'a al-islamiyya lokacin da jinin jegonta ya ɗauke shine sai ta yi ado abinta sai ta yi ado tajammalat lil-kuttabi sai ta yi ado ga masu nemanta fa dakala alaiha abu sanabil bin ba'kakin sai wani daga cikin yan uwanta ana kiransa abu sanabil bin ba'kakin rajulun min bani abdiddar shi yana daga zuriyar bani abdiddar inda aka samu khulafa'u bani umayya fa kala laha shine yana shiga gidansa ya ganta ta yi tsafta yi ado yace mali araki mutajammila yace me yasa na ganki da ado haka la'allaki tarjina nikah ba mamaki kina son ki aure kenan ko wannan ya gwada ke idan mace ta yi aure ta yi ado ta yi abin nan aure take so dai in kana da budurwa a gidanka tana yawan yin ado tana zama tana kafe kafe to in ka samu mai hankali ka hada su balle a ce bazaura bazaura tana Allah Allah kirkiro tafiya anguwa za ta yi ado da abin nan to kai kokari ka sallame ta don alama ce in ba wai irin wanda yara kananan nan suke yi ba su kuma yara kananan suna yi wani lokaci suna kwaikwayin yayansu ne za ga yar firamare ta zo ta sanya ta kyafa gazal ta kyafa jambaki ta yi menene ta goge nan ta abin nan wannan kuma yaran ta ne ba irin wannan ake nufi ba saboda haka yace tunda na ganki kin yi addu'a to da alama kina son aure ko yace wallahi yace na rantsa da Allah ma anti binatihin hatta tamurra alayki arba'atu ashhurin wa ashru wallahi ba za ki aure ba sai kin yi mata ne hudu da kwana goma domin shine takaba don akwai takaba a kanki akwai takaba ba ki gama watannin takaba ba kun gani ita tana da fahimtar cewa tunda ta haihu ta gama takaba shi kuma yana da fahimtar cewa sai ta yi waɗannan kwanaki ko da ta haihu tunda ta haihu da wuri ina fatan an fahimta to da ya faɗi wannan magana qala subai'a sai subai'a ta ce falamma qala li zalik lokacin da ya faɗa mini haka jama'atu alayya thiyabi ta ce sai na tattara tufafina hina amfaitu lokacin da na yi yammaci wato ta je ta bata wannan adon kenan sai ta hada tufafinta ta rufe jikinta fa ataitu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ta je wajen raba gardama tace sai na je wajen manzon Allah fa sa'altuhu an zalik sai na tambayi annabi na faɗa masa duk abin da ya faru fa abtani sai annabi ya bani fatawa bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli sai annabi ya ce ai kin kai mata kaba a lokacin da kika haifi abin da ke cikin cikin ki saboda haka adon da kika yi kin yi daidai kun ga anan ita mace ta yi daidai namiji ya yi kuskure na'am wa amarani bi tazawwuji in badali saboda haka annabi ya ce in kin samu damar yin aure kawai ki auren ki abin ki babu matsala shi fahimtar da ya yi kuskure to amma kun ga har ya yi rantsuwa shine malamai suke cewa irin wannan irin rantsuwan da mutum ya saba ne rantsuwan da mutum ya saba babu matsala babu matsala kamar yanzu a gidanka wallahi ba zan ci ba wallahi ba inda za ku je wallahi kaza kaza sai dai ba a son ka yawaita fadin haka barai da gaske la wallahi bala wallahi kama ja'a fi hadithi Aisha radiyallahu anha irin wannan ana kiransa laghul yamin ya tsakka ko ya tsakiya randuwa dama akwai al-yaminul munqada akwai al-yaminul gamud akwai laghul yamin ina jin mun karanta a can baya ko mun karanta ba malam zaharati ko baka da bayani kaga marar mata ma bai bada bayani ba balle mai mata Allah ya sa mu dace wannan kenan qala ibn shihab az-zuhri rahimahullahu ta'ala yana ɗaya daga cikin manyan malamai na tabi'i yace wala ara ba'san an tatazawwaja hina wada'at yace ni ma ina ganin babu laifi ta yi aure a lokacin da ta haihu wa in kana fi damiha yace koda tana cikin jinin haihuwar laira Allah ya qarabuha zawjuha hatta tadhura sai dai mijinta ba zai kusance ta ba har sai ta yi tsarki wato karin bayanin da yake nan shine ita da ta haihu ba ta yi ado ba sai da jinin bikin ya dauke alhali abinda nafsi yake gwadawa daga haihuwanta ya halatta wani ya aure ta ina fata an gane ko da jini bai dauke ba sai dai idan ta tare jini bai dauke ba haramun ne ya sadu da ita tana cikin wannan jini din tunda Allah ya ce fatazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin saboda haka da jinin haila da jinin haihuwa hukuncin su ɗaya ne a karkashin wannan aya fatazilun nisaa fil mahidi فاتذل النساء في المهيد وكذلك فاتذل النساء في النفاس wannan ita ce kaida wannan kenan sai hadisi na gaba, mun gama da wannan hadisi ko? Hadisi na gaba na 336, an Zainaba binti Ummi Salama qalat tuwfiya hamimun li ummi habiba bat fada'at bi sukratin famasahathu bi dhira'iha faqalat innama asna'u hadha لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وأشهر وانا حديثي أنكرقوني دك زينب ديار أم سلامة تجي توفي حميم ونمصوي amma a karfe suna fassarawa uba shi ya rasuli ummi habiba ga ummu habiba wace ce ummu salama wace ce ummu habiba wace ce zainab eh zainab ce agola ce zainab agola ce ta ummu salama in ba ku manta ba a farkon kitabun nika mun karanta maganar da yake annabi zai auri Zainab diyar ummu salama yace to ina auren uwa kuma in aure ya har yanzu kuma mun da ku mata yace bayan na aure uwarta ta tare ai babu maganan auren yarta amma sai ya faɗa musu ɗaya hukuncin da basu gane ba yace ko ma ba don haka ba ai baban Zainab dan uwana ne ta wajen shayarwa saboda haka ita Zainab yata ce ko ban aure uwarta ba ba zai yi aure ta ba in mata suka ritsa ka a natsa yake bayani karka kama fala da yi na a natsa yake bayani domin a fahimci abin da ya kamata amma an ka kama fala a inda yake babu abin nan ba za a fahimci juna ba to maza Allah sai yi wannan bayani wannan ita ce Zainab Ummu Salama ita ma matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne menene asalin sunanta Hind bintu Abi Umayya al-Makhzumiyya Ummu Habiba ita ma matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne sai dai Ummu Habiba zamanin Annabi waɗanda suka shahara guda biyu ne akwai Ummu Habiba akwai Ummu Habiba ita Ummu Habiba matar Annabi menene sunanta eh Ramla bintu Abi Sufyan Fakhr bin Harb al-Umawiyya to ita dai Ummu Habiban fa ko san mu ba yana fala haka kawai abin nan yana da kyau a rinka rikewa domin saboda mun je wata gaba mu samu sauki dai Ummu Habiban fa ita ce Ummu Habiba bintu Jahash ita kuma ƴar uwar Zainab ce bintu Jahash ɗaya daga cikin matan annabi wani abin mamaki kusan su uku ne suka fito a gidansu kuma dukansu masu jinin istihaza ne dukansu masu jinin istihaza ne menene jinin istihaza shine jinin haila wanda yake na ciwo yasa waɗansu suke ganin kamar cewa abin irkun ne sai dai a yanzu kun san abubuwa dagule suke saboda magungunan da ake yawan sha saboda magungunan da ake yawan sha suna da illolinsu side effects nasu kamar yadda ake fada to anan agolan gidan annabi ne take ba da labarin wani abin da ya faru a ɗakin ɗaya matar annabi lokacin da mahaifinta ya rasu Abu Sufyan sai ta fito sai ta ce a ba ta turare ta ce amma ba bukata nake yi ba ta ɗan shashafa shi haka ta ce na ji annabi ya ce bai halatta ga wata mace ta yi ta kaba ma wani fiye da kwanaki uku wannan ya gwada ko uba ne ko yaya ne ko ƙani ne ko baffa ne ko goggo ne ko umma ne ko wane ne duk takaban da za a yi a gwada alhini kada ya wuce kwana uku amma wannan baki yake gwada zaman makoki da kuma sa baƙaƙen kaya irin na waɗansu wawayen musulmi ba. Saboda na ga wannan a zahirance, ko da yake a nan kowa ya sani mutanen Shi'a su suke sama a bakakin kaya, wannan kuma illa ne, don Annabi bai yi haka ba. Amma na ga wannan cur da cur a ƙasar Misra. Abinda zai baka takaici wani lokaci idan wani ya mutu, har malamai suna sa bakakin kaya suke sa. Koyi da Yahudawa ne, ba Musulunci ba ne. Ko kai a nan garin Agari aka ce an maka mutuwa ka sa bakakin kaya, to kana koyi da Yahudawa ne, ko kai dan gidan liman ne. Saboda ba ɗabi'a Musulunci ba ne. Abinda Musulunci ya ce ma kowane irin tufa kana iya sawa, amma don an ga alama kana cikin alhini da bakin ciki, Musulunci bai hana ba. Musulunci bai hana wannan ba. Saboda in dai mutuwa ta shiga jikinka, dole an ganka sai an ga alama. Ya sa mace aka ba ta dama, aka ce ta yi ta kaba. Abinda ake nufi da ta kaba, ba za ta yi ado ba kwata-kwata, kuma ba za ta fita ba. In kaga ta fita ya zama dole, amma ado kan ba zai yiwu ba. Kuma ado shi ne a sa abu mai tsada, ko a yi amfani da abu mai ƙarfi. Batun cewa ba za ta dubi randa ba, saboda tana leƙa randa za ta ga hoton mijinta. Ba za ta dubi madubi ba, saboda tana ɗaga madubi za ta ga hoton mijinta. Waya kafalanta ya yi haka. Haka muka tashi muka ji ana fala. Sannan kuma ina jin in za ta kwanta da wuga a kusa da ita ko? Za ta ringa kwanciya da wuka da igiya ne ko menene zai ka ce mai kiwon awaki? Ko mai kiwon irin waɗannan kajin turawa nan? Kun san dole masu kiwon kajin turawa dole da wuka a kusa. Nan zan maza wuka sai a abin nan ba haka ba, kafin ka je ka ɗauko wuka. Ka yi hasara. Duk Musulunci bai yarda da wannan ba. Idan mace tana ta kaba, ba za ta yi ado ba, ba za ta fita ba, waɗannan su ne ƙa'idodi guda biyu. Ba ku ji abin da mai risala ya faɗa ba? Ya ce ba za ta yi lalle ba, ba za ta sanya tozali ba, saboda a wancan lokaci da lalle da tozali kayan ado ne, ba za ta sanya turare ba. Bayan maganan fita da waɗannan abubuwa guda uku. Amma in ya kama dole, don akwai matan da tana ta kaba a zamanin Annabi, sai aka zo aka ce gonan mijinki fa, wato amfanin gonan yana ta watsewa. Saboda babu wanda zai mata aiki da kanta ta fita. Ashe wannan ya gwada mai ta kaba dole tana za ta fita a kan irin wannan. Amma ba gaisuwar rashin lafiya ko kuma wani jaje ko menene ba. Waya ma sai a iya isa. In dai tana ta kaba. In ya kama laluran dole wata mijinta ya biya mata aikin hajji, ana cikin haka. Ko an biya mata aikin hajji kwatsam sai Allah ya masa rasuwa. Duk lokacin da za a tafi aikin hajji. Sai a je a karɓo kuɗi. In kun je karɓo kuɗi ba za ku samu ba. Lokacin da kuke son kuɗin ba za ku same shi ba. Kuma in kuɗin ya riga ya harba ya tafi can, har an je an bibbiya waɗansu abubuwa matsala ne. Shi yasa malamai suke ba da fatawan cewa idan har haka an samu sarƙaƙiyar haka, to ta tafi aikin hajji. Tunda aikin hajjin ba kamar na da ba ne. In dai aka sa wannan miliyan bakwai ne ko miliyan nawa din nan, to kar ka yi tsammanin cewa in aka ce a karɓo mata kuɗinta, ka ɗauka wai za a je a ɗauko kuɗin a kawo shi haka, ba zai samu ba. To a kan a yi wannan hasara. To gara ta tafi, amma kuma lokacin da za ta tafi babu maganan ado. Kamar ka shiga aikin hajji ai babu ado. Kai ma namiji ƙa'ida ne ma ba za ka sanya turare ba. Sai a dinga yin takasan dam. Ina fata an gane. To shine abinda Ummu Habibu take faɗa. Shine bayan kwana uku ta ce a ba ta turare bayan rasuwar mahaifinta. Ta ce wallahi ba na buƙatar turare. Amma dai tunda Annabi ya ce duk wanda za a yi masa takaba idan ba miji ba kar a wuce kwana uku, shi yasa zan sanya turare din. Don in karye wannan alƙadari din. Ashe kenan duk matan da mahaifinta ko ɗanta ko wane ne zai mutu ta wuce wata ko sati ɗaya tana gwada baƙin ciki, ba za ka kaza ka kuskure. Miji ne yake masa wannan kawai. shi ne fassarar wannan hadisi. Na'am, an Zainab binti Ummi Salama radiyallahu anhuma, hadisi daga Zainab ɗiyar Ummu Salama, Allah ki ƙara yadda da su, ƙala ta ce, tufiya Hamimun li Ummi Habiba radiyallahu anha, an karɓiran wani masoyi na Ummu Habiba, wato mahaifinta Abu Sufyan radiyallahu an. Fada'at bi sufratin, sai ta ce a kawo mata turare irin nasu na zafaran. Bayan kwanaki uku fa masa hathu bi zira'aiha, sai ta shafa a zira'inta, ta shafa a hannunta. Fa qalat ta ce innama asna'u hadha, tace abin sani na aikata haka ne, li anni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul, saboda na ji annabi yana cewa la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, bai halatta ga wata mata wanda ta yi imani da Allah da ranar lahira, an tuhidda ala mayyitin fawqa salah, ta yi ainihin takaba wa wani mamaci fiye da kwanaki uku. Sai dai a ƙarƙashin nan malamai sun ce ko ba danginta ba ne. Yanzu ba ga shi muna tare da liman ba, bari buga misali da liman tunda shi ya yi gaba. Liman ya yi gaba. Ko ba gaba ne a karama kallon. Kwazan limamin masallacin nan aka ce mala da mashagamu. Kwaɗa sai Allah ya masa rasuwa. Matan da suke shara a masallacin nan da wanda suke zuwa masallacin nan suna sauraron karatu da wanda suke abin nan, sai suka ce kai amma Allah sarki da tijo. Allah ya masa rasuwa. Lake yana da kokari wajen sallan asuba da kaza da kaza da kaza. Sai suka ce bari za su yi masa takaba na kwanaki uku babu fa dangin iya ba na baba, albarkacin kawai. Saboda wannan limancin da ya yi a wannan masallaci na ɗan wannan lokaci ba su yi laifi ba. Babu dangin iya ba na baba ba su yi laifi ba. Ai, an gane misali wannan shi ne. Na, illa ala zauje, amma banda takaban da ake yi wa miji arba'ata ashhurin wa ashara, shi watanni hudu ne da kwanaki goma saɓanin na jahiliya da ake shekara guda. Wanda musulunci ya soke shi, amma da ya soke shi sai ya ce wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayra ikhraj. Yanzu an dawo da takaba watanni hudu da kwana goma, amma idan mutum yana da ƙarfi ya ce kada a fitar da matansa sai bayan shekara guda. Inda yana da ƙarfi ba, ya ce a bar su bayan sun gama takaba sai bayan shekara guda. To, hatta abincin da za su ci da menene sai a yi lissafi a cikin dukiyarsa. In yana da ƙarfi za ka samu wannan ɗin ba wani abu ba ne a cikin dukiyarsa. Saboda haka kar wani ɗan maras kunya ya zo yana ce yana Allah Allah sai an fitar da su, wannan ba daidai ba ne. In dai har uba ya yi wasiya. Mata'an ilal hauli ghayra ikhrajin. Saboda haka komi da komi za a yi musu. Bayan shekara guda sai a ce to shikenan a raba gado. Yanzu kan za a raba gado kuma gidan ya faɗa hannunsu wane ko ɗakinsu wane, to ku matan da kuke cikin wannan gida sai ku yi haƙuri ku fita. Ina fata an gane wannan saɓanin hubusi da muka yi bayaninsa a can baya. Shi hubusi yana ce a bar gidan ne har abada. To sai muka ce to akwai matsala. Yau, saboda matan da ake bari a gidan idan iyayensu ba masu, ‘ya’yansu ba masu ƙarfi ba ne, ko manya-manyan ‘ya’yan gidan ba iyayensu ne waɗannan ba, to ƙarshen wulakanci za su bar su, ba za su iya rike su ba. Mutanen da ne suke yin haka a kwana lafiya, da yake gidajen ga yadda suke. Mu mun tashi mun samu gidajen da asalin masu gidajen sun ce a bar shi hubusi ne, ba za a raba ba. Amma yanzu kuma a daidai shekarunmu na yanzu rikici ma ya sa an raba gidajen. Amma a wancan lokaci babu wani rikici. Babu wani rikici. Allah ya kyauta. Wannan kenan. An Ummi Atiyya radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa salah illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra wa la talbasu thawban masbugan illa thawba asbin wa la taktahilu
ولا تمس طيبة إلا إذا طهرت نبذة من قط أو أطفال الأصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد والنبذة الشيء اليسير والقط العود أو نوع من الطير تبخر به النفطاء والأطفال جنس من الطير لا واحد له من لفظ وقيل هو إطر أسود القطعة منه تشبه الزخرة في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها ولن تسنك سونا تنسيبا ولن تسنك سونا تنسيبا سنك إتك أم أمارة ولن تسنك أم عطية جبان أم أمارة جبان أم أمارة تنا حالتهم فجنداغا أزامنين النبي أما أم عطية ita kuma tana ɗaya daga cikin fuqaha'us sahaba wato daga cikin matan sahabbai Allah ta'ala ya ba ta fahimta ita ce wanda annabi ya ce lokacin da ayyata Zainab ta rasu ita ta jagorance mata wanka ya ce ku wanke ta sau kaza sau kaza sau mara kuna gamawa ku sanar da ni suna gama wankan suka sanar da shi tunda dama ya ce na ƙarshe a sanya kafur ko wani abu na kafur da suka gama suka sanar da shi sai ya dauko haikawun nasa ya dauko mayafinsa sai ya ce gashi ku yi mata ainihin likafani da shi ya ummu Atiya al-Ansariya radiyallahu anha tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi kala ya ce la tuhiddu imra'atun ala mayyitin kada wata mace ta kuskura ta yi ta kaba akan wani mamaci fauka salatin fiye da kwana uku amma kasa da kwana uku an ba ta dama illa ala zawjin sai dai a bisa miji inda miji ne ya mutu arba'ata ashhurin wa ashara ana masa ta kaba na watanni hudu da kwanaki goma ne wala talbasu thawban masbugan yayin da take ta kaba ba za ta sanya tufa mai rini ba duk tufan da yake da rini yake da ado ba za ta sa ba illa thawba asbir sai ainihin tufa mai kauri wanda yake ba na ado ba irin na kasan Yemen a wancan lokaci wala taktahilu kuma ba za ta sanya kwalli ba wala tamassu tayban ba za ta sanya turare ba illa idza tahurat sai bayan ta yi tsarki bima'ana ta gama wannan takaba nubdatan min qufdin wato sai ta dauko wani yanki dan kankane na ainihin turare au afarin ko turare sai ta sanya kamar yadda mata suka gama jinin al'ada wani lokaci suka sanya turare kun san jinin al'ada ya kafa kashi biyu akwai wanda jinin al'adan ta yake da wari ko yake da karni yana daga cikin alaman jinin al'ada akwai wanda yake baki kirin ne haka akwai wanda yake jirwaye ne haka akwai wanda yake mata ciwo idan zai fita kowace da irin nata to shi wanda yake da karni din dole sai mace ta yi tsafta da kyau idan jinin ta ya dauke dole sai ta samu turare ta bi bayan sa in ba haka ba wani lokacin ta shiga cikin jama'a ma ko yan uwanta mata su kan gani to shi yasa ake ce ta yi amfani da wannan turare amma wanda jinin al'adanta bai da karni ita wannan bata da matsala bata da matsala na'am shine yace al-asbu abinda yake nufi da al-asbu thiyabun min al-yaman wani irin tufafi ne na kasan Yemen fiha bayadun wa sawadu a cikin sa akwai fari da baki kaman dinkin gwado wan-nubzatu an-nubzatu ash-shay'ul yasir wani dan yankin abu dan kankani wal-qutu abinda yake nufi da al-qutu al-udu wato turare na itace aw nau'un min at-tayb ko wani nau'i ne na turare tubakharu bihi an-nufata wanda mata suke turara kansu da shi ko yanzu ka je ka tambaya musamman ma nan da suke kusa da Maiduguri akwai turare iri iri akwai turare na jiki akwai na tufa akwai na daki haka ne ko to irin sa ne yake magana wal asfaru asfaru dinnan jinsun min at-tayb wani yanki ne na turare la wahida lahu min lafzihi shi baya da mukhraj bai da singula waqila huwa ifran atwat aka ce wani turare ne baki zaka ga shi alkitatu min tashbihu dhuhur amma kuma wato yankin sa yadda ka san farce haka yake amma baki ne haka to ai ka kaman bawo kenan saboda mafi yawa turaren da ake kawo mana daga Maiduguri ko Chad ko ina ne akwai wanda zaka ga kaman na bawon itace ne bawo iri daban-daban da menene sai a hada turare to irin wannan ake magana ana nufin mace mai takaba ba ita ba turare ba ita ba ado ba sanya tozali ina fata an gani sannan kuma babu fita sai idan ya zama dole a gurguje ga hadisin ummu salma an ummu salma ta radiyallahu anha kala ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama
فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إهداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض بلي مفكر ورنا حديث أم سلمة من يكارم بياني أكنتا أتم بيا ما ترمى الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت تتي جاءت امرأة وتما تاتازو إلى رسول الله ذو وجم منظن الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت تتي يا رسول الله تتي يا منظن الله إن ابنتي توفي عنها زوجها للي أتى مدنت الله يا كربرنت وقد اشتكت عينها كما تأيقوكا إدنت أفنكهلها شر زام سنيا متفلي مبات فلي تسا
shine malamai suka yi bayani suka ce ba mamaki ta yi kuka da yawa shi yasa idanta ya samu illa amma duk da haka manzon Allah ya ce ba za ka so zabi ba saboda yin kukan ya wuce ka'ida ba daidai bane ina fata an gane shine manzon Allah ya ce kai hakuri watanni hudu da kwana goma ne za ta yi tana ta kama ko hakura to amma a karkashin wannan malamai sun yi bayani in ya tabbata ciwo ne wanda kuma akwai maganin da aka sa shi ciwo ne ba mutum shi ya jawo makansa ba to mace in tana taka ba za ta iya sayawa eh wannan shine bayani in ya tabbata ciwo ne
saboda haka za mu ba ta abin nan kwalli ta sa fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala marrataini annabi ya ce sau biyu
kuna haka yana ce ai da ba za ta yi kuka da yawa ba in ta san tana da problem ɗin ido me yanayin kuka tunda duk yawan kukan mutum ba zai dawo da gawa ba in mutum ya tafi ya tafi ke zo Allah ya sa mu cika da imani aw salasan ko sau uku sau biyu ko sau uku kullu zalika yaqulu la duk tambayan da aka yaka jaha thumma qala innama hiya arba'atu ashhurin wa ashhurun yace abin sani watanni hudu ne da kwana goma sai hakuri وقد كانت إهداكن في الجاهلية إتداء ديمكو أظامن الجاهلية ترمي بالبأرة باجيفة تكي دكاش الدبابة على رأس الحول باين شكرا بودا شكرا بودا تكي إتنا تكبا تموثلون شيء يزوي تصوتا وتنية خدو دقاء نظوم سيحو خدو وقع بياننا
قالت زينب زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها تتي كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها أظامن الجاهلية idan mace Allah ya karbi ran mijinta dakalat hifshan sai ta shiga akulki an san akulki ko eh na menene na kaji ko kuma na tumaki da awaki hifshan shine karamin daki matsatsi shine hifshan wa labisat sharra thiyabiha sa'annan kuma tufafinta da za ta sa shine mafi muni
to kun ga wannan musulunci ya soke shiga matsatsin daki amma kuma ya soke ado amma ba a ce mafi sharrin tufanta shine za ta sa ba kuma in ta gaba ta kaba sai ta yi sadaka wa matan da ta dora ta akan ta kaba da waɗannan abin nan din ba haka bane to waye ce sai an yi sadaka da waɗannan ummokara kamar yadda ake yi a yanzu ba lallai ba ne
walan ta masa tsiban ba za ta taɓa turare ba wannan ma musulunci ya tabbatar da shi wala kai'an ba za ta taɓa wani abu na ado ba hatta ta murra alaiha sana har sai shekara guda cur
ta kaban jahiliya shi ne musulunci ce a watanni hudu da kwana goma kuma ana yi saboda miji ne ana alhini wa miji sannan kuma a tabbatar babu ciki sannan ta samu natsuwa da kwanciyar hankali kafin ta je gidan wani akwai hikimomi masu yawa
sun matu ta bijaba a zamanin jahiliya in ta shekara guda a wannan matsatsen ɗakin fa babu fita
babu fita
eh bayan shekara guda sai a kawo mata dabba ko ɗan ƙaramin jaki au tsairin ko wani tsuntsu kaman a ce zabuwa ko kaza haka aw shatin ko azo da akuya fataftad da bihi sai ta goggoge jikinta sai ta goggoge jikinta gaba ɗaya saboda babu wanka babu komai wai tana ta kaba na jahiliya tana gode bakin ciki dangane da raguwa da mijinta to lokacin da ta fito tana wari ka kaddara a ce ko yanzu ne ma a ce mutum ya shekara guda bai wanka ba da ya shekara guda bai wanka ba yaya jikinsa zai kasance kuma mutum yana takure waje daya don kana walwala ma da sauki amma mutum yana takure waje daya inda ma aka aje shi a kulki dan karamin daki wanda yake ba daki ne mai kyau ba don ka kawo mata wannan dabba ta goggoge jikinta a jiki ko ta goggoga a jikinta Zainab tana ba da labari ta ce faqallama taftaddu bi shay'in illa mata su su riga sun faba har sun canfa duk dabban da aka zo da ita matan da ta yi ta kaba a zamanin jahiliya na shekara guda ta zo ta goggoga jikinta ko ta goggoga dabban a jikinta to dabban mutuwa za ta yi ba za ta yi rai shine musulunci yace bai yadda da wannan ba kun san ko da dabban ma ba ta kai mutuwa ba shaydan zai kashe ta domin ya gwada ya daɗa zuga su a kan wannan saboda idan dabba ba ta mutu ba sai a ce to ta kaban bai yi ba ai dabba ita wari yana kashe dabba ne da tsaban kazanta yana kashe dabba sai dai idan cututtuka suka manu da ita ban sani ba ranka shi daɗe ko kana da ilimin abin nan ɗin dabbobi tunda ka yi head of agric da menene dabbobi suna jin wari ne ko kanki ko ba agric ba ne don ka shida da ya yi yawa suna jin wari sukan gane wari da kanki oh dabbobi ok amma ba ya kashe su ko ok tunda kun ga akwai mai chemical kuma da bangai tunda shi akwai abin nan din cutarwa to duk matan jahiliyyar da ta yi ta kaba irin wannan shekara guda ta zo ta haɗu aka ba ta waɗannan dabbobi ko ta goga jikinta a jikinsu to mutuwa za su yi kuma ta karju sannan sai ta fita fatuta ba'aratan yana da kyau ku kula da wannan fatuta ba'aratan in ta fita me yake bata turoso na dabba tana fitowa sai a bata kashin dabba in aka bata kashin dabba sai ta watsar su a wajensu watsar wanda ta yi ta gwada shekara gudan da ta yi cikin wannan kunci da matsatsi da takuri ba komai bane inda aka mijinta ne kamar yadda wannan kashin dabban yake ba komai bane to haka abin yake shine abin da ake nufi ke wani abu ne na jahiliya fatar mai biha sai ta yi jifa da wannan sun maturajo ba da maka at min tibin au gairi to tun daga wannan rana da ta yi jifa da wannan wato ta gama ta kaba kenan to kuma sai ta koma kan abin da ta ga dama na kayan ado da kayan abinci da sufransu to sai musulunci ya soke wannan alhafshu albaytu sagir alhaqir karamin daki wato wanda yake wulakantacce shine kamar akulki taftada tudliku bihi jasadaha za ta mummurkusa a jikinta saboda dattin da yake jikinta shi yasa aka ce tufafinta ma tufafin da aka je aka jefa a gidan tururuwa da menene ba za su sake bayyana ba a kwai da gaske ba za su sake bayyana ba wannan abubuwa ne na jahiliya to musulunci ya zo da wannan tsari don haka wannan babi ya karantar da mu idda na ainihin saki da kuma idda na ainihin mutuwa da karin bayanin da muka yi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukkure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته